من همزه ونسخه ونقصه. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا جودياك ألا مرؤوك كن سيكي دي قدر أدومو أولا جدا تلبجمع البركة نا سنة تي في إكاس دومين سي جبار دوان نشيرنا تربية اليارة المسلمتي. Wannan shine darasi ko kaset na 11 kenan insha Allah a cikin jerin giyar wannan karatukan da muke gabatarwa a cikin wannan littafin mai albarka na tarbiyatul auladi fi dawil kitabi wa sunna. Idan ba a manta ba, a satin da ya gabata malam yana yi mana bayani na muhimmancin wasa ga yara kanana. Inda ya nuna cewa wasa ita kamar ɗabi'a ce ta yara wadda dole sai sun same ta, rishin ta ma yakan iya tasiri akan tashinsu da kuma tarbiyyarsu. Da mun kusa kammala wannan babin, inda muka manta ba mu karanta ba, shi ne inda malai yake cewa yusarribuhunna ay yarudduhunna, ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance Aisha tana yarinya, idan zai huta sai ya kirawo yara abokanta su zo su zamna su ɗabi mata kewa tayi wasa da su. Bani ce wa an tariqil la'ibi tabuthu fil atfali al akhlaqi al hasana, ta hanyar wasa ne dabi'u wanda suke na kwarai suke tabbatuwa ga yara. Ana ta hanyar wasa ana iya akuya ma yara dabi'u na kwarai, kasidati kawan misalin fadin gaskiya, wal amanatu da amana, wa ghairiha da abun da ya kama da haka. Wa tuhadhiruhum min al-akhlaq al-dhamima, ta hanyar wasa kuma akan iya a ja kunnuwan yara game da munayen dabi'u, kal-kadhibi kaman ƙarya, wal khiyana da yaudara, wal ghish da me yake da suna al-ghush, wal alfaz al-badhi'a da kuma lafuzza wanda suke mummuna, wa nahwi dhalika da abun da ya kama da haka. A takaice malam ya nuna mun da cewa ashe yana daga cikin muhimmancin wasa ga yara shine ta wannan hanyar za a koya musu dabi'u na kwarai, ta wannan hanyar ake iya koya musu munan dabi'u. Ana ma yaro wasa sai ya ce kaza sai a ce ah kai kaza baya da kyau ka bari gaji ko gani. Cikin wasa an yi ma yaro nasiha ya ji, wannan shine kenan insha Allah. Jayyid, to sai anan ga malam ya kulla babu yake cewa tathirul baiti min alati al-lahwi wat-tarabi, nan malam dan ya nuna mun da cewa wai da aka ce amma yara wasa ba ana nemi kowace irin wasa ba, ba shi bane zai bude hanya ta akawo duk wasu nau'in wasa wanda suka saba ma addini da abin da ya kama da haka. Sai malam ya ce tathirul baiti, tsarkake gida min alati al-lahwi, daga kayan me yake da suna wasa wat-tarab da kuma kayan kada-kade. Ce min al-umuri al-muhimma, yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci, wal mu'ina ala tarbiyati al-awlad, wanda kuma suke taimakawa akan tarbiyyar yara, tathhirul baiti min alati al-lahwi, tsarkake gida daga kayayyaki na wasanni, munayen wasanni, wa tarabi da kuma kayan kada-kade, wal wasa'il allati tu'arridu al-fisq, da kuma abubuwa wanda suke kai ga fadawa a cikin fasikanci, wal fujur da fajirci, wal kadhibi da ƙarya. Ace fayuksha min tanazzul ash-shayatin ala hadhihi al-buyut, dan haka sai a ji tsoro duk wanda kaman duk gidan da ya sifantu da wannan sifofin, to ana masa tsoron sabkar shedannu a cikin wannan gidajen. Domin shedannu yana daga cikin abin da yake iya jawo su shine idan kasance a gida akwai kayan kada-kade da kayan raye-raye, duka wannan yana iya sa shedannu su maye gurbi, su baje gonin, su baje konin su a cikin gida. Bayan wannan ya jawo lalacewar tarbiyyar yaran ku kuma ya jawo shedannu a cikin gida. Malitu fil hadith an Salim, yazo a hadisi an karbo daga Salim an abihi daga ma'aifinsa, qala yace wa'ada jibrilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wa'ada jibrilu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Jibril yayi ma alqayama manzo Allah alkawali akan cewa zai zo masa da dare, farasa alaihi ay ta'akhkhara, sai yin kiri bai zo ba, fashadda dhalika ala annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ya tsanani ga ma'aikin Allah da abun yama manzo Allah tsanani ya aka yi jibril ya ce zai zo kun bai zo ba cini ma'ana haka yace fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya huta falaqiyahu jibril sai jibril ya hado da shi akan hanya fashaka ilaihi ma wajada sai ya kai masa koken abun da ya samu ma'ana dalilin da yasa bai zo ba fa qala jibril sai jibril yace inna la nadkhulu baytan fihi suratan wala kalb mu ba ma shiga gidan da a cikin sa akwai hoto ko kuma kare idan aka ce hoto ana nufin mutum-mutume ko kuma hotuna manya-manya wanda ake kawawa a cikin daki duka wannan suna hana mala'iku shiga rawahu bukhari ya rawaito sa kinan wannan hadisin muzalla sallallahu alaihi wasallam sun yi alkawari da mala'ika jibril ne akan cewa zai zo da dare a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa mala'ika jibril ya zo sai isko a cikin gidan akwai dan kuikuye ma'ana dan karamin kare da ya shi karkashin gado aka ce ma har ya mutu bayan wannan kuma akwai mai ke da suna rido wanda ake sawa a bakin kofa a cikin sa akwai zane-zane na wasu mai ke da suna tsuntsaye to da jibril ya zo isko wannan sai ya koma shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi sai yake cewa ai ga dalilin da yasa domin su mala'iku ba sa shiga gidan da ke da kwai kare ko kuma mai ke da suna mutum-mutume amma wannan malamai suke cewa ya shahi mala'ikun rahama ne amma mala'iku wanda suke kamar irin su azra'ilu malakul maut Hausa ne ke cewa azra'ilu wannan ba shi bane sunan mala'ikan mutuwa ana cewa malakul maut amma su malakul maut da su raqib da atid ana mala'iku guda biyu wanda suke rubuta zunubi da lada su wannan duk inda ka kasance suna tare da kai an gane da kyau ko idan kusa akwai ɗan dubara sai tunda an ce mala'iku ba su shiga inda ke da kare bari mu kawo kare mu aje dan saboda kada mala'ikan mutuwa ya shigo to kun ga wannan kuskure ne mala'ikan mutuwa shi baya wasa inda aka tura shi sai ya je wannan shine kenan abin da yake hana shi zuwa kenan ana nufin mala'ikun rahama mala'ikun da za su amfane ku to su ne ba za su zo ba mala'ikun da za su kori shedannu to su ne ba za su zo ba sai ku zauna tare da shedannun ku duk inda ga babu mala'iku to tabbas akwai shedannu malai yake cewa fa kaifa bi buyuti kathirin min al muslimina to kaka ga da yawa daga cikin gidajen musulmai wa ma fiha min as suwari da abin da ke a cikin ta na daga hotanni wal wasa'il allati tanqulu suwar al fatina da kuma abubuwa wanda suke cirato da surori ma'ana hotuna na masu fitina lil rijali wan nisa na mata da maza ma'ana kaman gidajen da za a samu hotuna na batsa su ne abin da yake yi a nan wallahu yuwattarab da kuma allahu shine ma'ana mai ke da suna wasanni wanda suke haramun wattarab da kuma kayan kaɗe-kaɗe yace ta kaka idan ya kasance a cikin gidan manzo Allah mala'iku sun musu shiga ba to ta kaka ga gidan wani wanda yake ba manzo Allah ba mai ke da rashin shi ba idan fa hunaka min babi aula alla tadkhula fihi almalaika wannan shine gida wanda mala'iku za su yi kaurace ma mafi tsammani mafi rinjayen zato bale yace alaysa hadha mu'adhdhin bi tanazzul ash-shayatin wa ib'ad almalaika shin samun wa'annan abubuwan na kaɗe-kaɗe da rairayi da hotuna a cikin gida ba sanarwa ba ce ba alama ba ce ta sabkar shedannu da kuma nisantar mala'iku daga gida tabbas alama ce bale yace fa hadha baitun nubuwa gashi gidan annabta lam yadkhulhu jibril mala'ika jibril bai shiga ba li wujudi surati wal kalb dan samu hoto da kare hatta amara sallallahu alaihi wasallam bil kalbi mala'ika bai shiga ba har sai da manzo Allah ya umurni da wannan karam fa ukhrija aka hutar da shi usurata ita kuma hoto fa qutti'at wasa'ida aka mai ke da suna aka katse mata kai kina mala'ika jibril bai shiga a gidan manzo Allah ba sai da aka hudo wannan karam kuma shi wannan rido wanda yake a bakin kofa aka ciccire kanun wannan hotunan kenan a takaice wannan hadisi me yake nuna mana yana nuna mana cewa dai baya halatta kawo kare a cikin gida. Bayan wannan kuma hotuna wanda suke na abubuwa masu rai baya halatta a same su a cikin gida. Idan kuma an ce za a kawo su, to abinda ake shine za a cire kai. Ga anan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa wannan hotunan wannan zane-zanen sai aka cire kanun su, domin kai shine asalin halitta. Idan babu kai kenan ba a siffanta abu da mai rai. Wannan shine kenan. Jayyid. A gaba sai malaiki cewa wal mala'ikatu tadkhulu ma'ahum al-baraka was-sakina wat-tuma'nina. Su mala'iku idan suka shiga gida, to albarka da natsuwa da kwanciyar hankali za su shiga tare da su. Wash-shayatin yadkhulu ma'ahum al-qalaq. Su kuma shaydanu idan suka shiga gida, to yana shiga tare da su al-qalaq, ma'ana tsoro, wal-ittirab da tashin hankali, wal-amradu an-nafsiyya da cututtuka na rayuwa. Shi fala ajaba an tara ashaba hadhihi al-buyut. Da haka ba abun mamaki bane kaga ma'abuta irin wa'annan gidajen, ma'ana gidajen da ke da karnai da hotuna, kaga yashkuna min hadhihi al-amrad, suna kukan wa'annan ciwace-ciwace. A takaice dai abin yake da suna, yana da kyau mu yi kokari mu kawar da wa'annan abubuwan daga gidajen mu, don saboda kada shaydan musu mamaye a gida su rika cutar da iyalin mu. Idan muka zo bayanin abubuwan da suke iya jawo aljannu a cikin gida kamar haka. Yana daga cikin abin da yake iya jawo iskoki aljannu shaydanu a cikin gida shine na harko kare da muka gani, in ba kare na uzuri ba, kare wanda addini ya halitta mutum ya rika, shine kare na harauta ko kare na kiwo, wanda yake rakiyar dabbobi wajen kiwo, ko kuma kare na hukun gona ko abin da ya kama da haka, ko irin wanda polisai suke amfani da shi wajen gano makiya da kuma gano ƙwayoyi. To in ba irin su ba, duk wani kare wanda za a riko a cikin gida yana dalilin rage ladar mutum, kuma sannan yana hana mala'iku rahama su shiga. Idan an ce ba mala'iku kuma aljannu su ne za su mai gurbi. Na kenan na farko samun karnai, na biyu samun hotuna gumaka a cikin gida yana isha wannan. Hatta hotuna wanda ake na photography wanda ake kawawa a cikin gida za a gani a salon an zo an kawo hoto, to duka wannan yana iya ya hana mike suna shigan mike suna mala'iku ya jawo aljannu a cikin gida. Daga ciki kuma shine zama tsirara a tsakiyar gida, a cikin daki ba matsala, ma a tsakiyar gida a cikin hili wannan yana iya jawo hankalin aljannu. Mafi yawanci idan kuka ga aljannu mafi yawanci wanda suka yi shiga su ne mata wanda suke huta tsirara gashi waje cikin shiga wadda ba ta dace ba. To haka tsakar gida yana da kyau a kula da wannan, domin tsakar gida da shi da waje abu kaɗan ne ya raba su. Cikin ɗaki ne babu lahiki zauna yadda ke so, amma a tsakar gida a kula da rihe kai, a kula da sanya sutura wadda ta dace, kuma ba don shaidannu ba, don saboda mutane da suka yi shigowa a cikin gida kamata su iskoki a cikin wannan siffa ba. Yana daga cikin abin da ke jawo shaidannu a cikin gida shine samun kaɗe-kaɗe a cikin gida, kasance ana sauraron music, to yana iya jawo iskoki a cikin gida, domin iskoki shaidannu suna son irin wa'annan kaɗe-kaɗen da ake samu a cikin gida da raye-raye. Yana daga cikin abin da ke jawo a shaidannu a cikin gida shine kasance a cikin gida ba a samun karatun Alkur'ani, da ya kasance gida babu karatun Alkur'ani a cikinsa, to aljannu shaidannu suka iya su maye gurbi a ciki, da dai sauransu daga cikin abubuwan da suke jawo aljannu. A nan dai za mu ga wasu alamomi wanda suke nuna a cikin gida akwai aljannu, ma'ana akwai iskoki, akwai shaidannu. Daga cikin alamomin da suke iya nuna cewa a cikin gida akwai shaidannu shine ɓacewan wasu abubuwa, shine malamai suke cewa ikhtifa'u aw intiqalu al-ashya'i min makaniha, ma'ana kana da wani abu sai ka rasa inda yake, ko kuma ga inda ka aje abu sai ka zo ga iskosa wani wuri. To wannan duka alama ce ta shaidannu. Jiya kuma zaka gani haka nan, ga inda ka aje abu ka tabbata ga inda ka aje shi, amma kuma sai ka zo ba inda ka aje shi ka isko shi ba, ko kuma a nemi abun ma a rasa kwata-kwata a cikin gida. To wannan yana daga ciki alama ta cewa akwai shaidannu a cikin gidan. Na gaba shine sima'i aswatin ghariba, shine jin wasu saututtuka, kamar a cikin gida ku rika jin ana kuka, ko a cikin gida ku rika jin ana ihu, ko kuma ana dariya. ko kuma dai haka ku yi kuri kashin wata murya ana kiran wani daga cikin gida ko kuma ana sallama banza banza inda kaman ba a juma ba wata mata ta turo da tambaya akan cewa su a cikin gida wata ran suna cikin gida ita da yaran sai su ji ana sallama kuma ya andiwa ba a ganin kowa ko kuma ita uwar take cewa wata ran tana jin ana kiran su ana kiranta ba a kiranta da sunan sai dai a ce mata mamma mamma idan ta waya kun ba ta ganin kowa to duka wannan aljanna alama ce ta akwai iskoki a cikin gida akwai na gaba shine sautul abwab ka annaha tughlaq aw tuftah shine jin sautin kohohi aji koha kamar ana bude ta ko kuma ana like ta na gaba shine sha'alin nari wa harkal mumtalakat idan a rika samu kaya suna konewa ba wai gidan ya kone gaba ɗaya ba misali sai a zo a isko wani kofar wani wuri sai a isko na gina gida ya kone ko ai wata aji a isko abin ya kone idan samun gobara a cikin gida yana daga cikin alama ta mikin suna ta samuwar iskoki na gaba shine ru'yatu ba'dul haywanat bi sura mufaji'a ganin wasu dabbobi wanda mafi yawanci sun yi alaka da aljannu kaman ganin musa bakar musa a cikin gida ko haka karnai a cikin gida ko kuma haka kananan macizai ganin su duka wannan alama ce ta mi alama ce ta samuwar iskoki a cikin gida na gaba shine ash-shu'uru bi anna ahadan yamurru amamaka shine wata ran kana zaune sai ka ji kamar wani ya wuce a gabanka to duka alama ce ta iskoki kana zaune sai ka ji kamar an wuce a gabanka ko kuma kamar an wuce a bayanka ko kuma ka ji kamar kana jin tahiya in ka diba baka ganin komai to wannan duka alama ce ta mikin suna ta aljannu sai na gaba shine kasratul ahlami almus'iza wal faza'i fi an-nawm shine yawan mahalki munan mahalki da kuma zabura a cikin bacci wata ran zaka ga yara kanana suna zabura a cikin bacci abinda ba saba to duka irin wannan alama ce ta samuwar iskoki a cikin gida da wannan alamun idan aka samu ɗaya daga cikin su duka yana nuna alama ce ta akwai iskoki a cikin gida bangaren mahalki musamman kuma idan shaye mahalki na macizai da yawa daga cikin malamai suna ga mahalkin maciji fasara shi abubuwa guda biyu ne na farko in ma ya kasance a inda kake akwai iskoki ko kuma ya kasance akwai wani maki wanda yana biye da kai to a cikin baccin idan ya kasance macijin ya samu cutar da kai to makin yakan iya samu galaba a kanka idan kuma bai samu damar cutar da kai ba ko kai ka yi karhinsa to duka wannan yana nuna cewa wannan makiyan naka ko mahsadan kai ne za ka samu galaba a kansu to sai mu zo ga idan an samu wannan alamomin wace hanya ce za mu bi mu kakkaɓe iskokin daga cikin gida ko kuma wace hanya ce za mu yi rigakafi na hana iskoki su shiga a cikin gidajenmu da farko mafi girman rigakafi na samuwar shaɗannu a cikin gida shine a riƙa yin sallah a cikin gidan idan aka ce sallah kun ba ana nuhin tafarilla ba a sallolin nafila kun ba ana nuhin mata ba a mai gida shi ma ya riƙa yin sallah a cikin gidansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira ku riƙa yin sallah a cikin gidajenku kada ku sanya su makabarta na ana nuhin maza da su mata dama an sani a cikin gida suke sallah idan kai ɗan namiji mai gida sallarka a cikin gida tana da amfani sosai za ta iya taimakawa wajen kakkaɓe shaɗannu daga ciki kuma hanya ta korar shaɗannu daga cikin gida shine lazimtar karatu suratul baqara yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shayatina tanfiru min albayt alladhi tuqra'u fihi suratul baqara shaɗannu suna gudun gidan da ake karatu suratul baqara a ciki kenan karatu suratul baqara yakan taimaka a wajen korar shaidannu daga gida wannan kuma ba dole ba sai kun karanta ko da kira'a kuka samu ta alqur'ani ana sawa a cikin gida yana taimakawa sosai insha Allah a samu dan radio a rika sa kira'a ta alqur'ani zai taimakawa yana daga cikin kuma na gaba shine malamai suna ba da shawaran a rika karanta ayoyi na ruqiyya kamar irin su ayatul kursi irin su suratul jinni irin su karshen suratul ahqaf wa israfna ilayka nafaran min aljin da sauran su irin su suratul fatiha a karanta a tofa a cikin ruwa sai a yayyawa a gidan da a wuraren da ake tsammanin akwai iskokin, domin wuraren da ke da iskokin ana iya gane su ta hanyar jin tsoron wurin, ko kuma da ka zo wurin ka ji dan gaban ka ya faɗi, duk alama ce ta wurin nan da kake akwai iskoki. To irin wuraren nan ana iya a rika yayyafawa, kuma da kula da askar ana zikirai na kwanciya kwana da na sahe da marice, musamman yara a kula da karanta musu, ana tofa musu insha Allah. Kuma a yi kokari a kakkaɓe gida daga dukkanin waɗannan abubuwan da muka zano masu jawo aljannu, shine ma'ana na karnai da kuma mutum-mutumi da hotuna da kuma yawan zama a cikin tsaraici a cikin gida. Insha Allah idan aka lalumci wannan shawarorin, in Allah ya so, shedannu ba za su mikil suna ba za su samu galaba a kanku ba. Sannan kuma a nan idan muka lura, malam ya kawo bayani yana da kyau ko da an ce ku yara a zanyi musu wasa, a nisanci wasanni wanda suke mikil suna kamar suna shawo wasanni wanda suke iya lalata tarbiyyar yara. Wannan shine kenan wasannin da suke da tarbiyyar yara. To daga cikin wasannin da suke irala tarbiyyar yara, musamman a wannan zamanin da muke a ciki, shine akwai bangaren talabijin. Musamman kun bangaren talabijin, kusan wasannin da yara suka yi su a cikin talabijin shine desain anime. Ana wannan ƴan wacu-wacu kin da Larabci suna ce musu al-aflamul kartoniya. Ƴan kwari ko ƴan wacu-wacu irin Tom and Jerry da sauransu. Wannan suna da tasiri sosai a wajen rubuta tarbiyyar yara, inda a watanni da suka gabata akwai wata huduba da muka gabatar akan wannan wasannin, wannan kallon disan anime kin tasirin sa ga tarbiyyar yara, wanda a yau zan so in dan tunatar da mu su daga cikin abubuwan da muka cirato na tasirin wannan tarbiyyar, wannan disan anime kin da ga tarbiyyar yara. Daga ciki shine za'azatul aqida, ana desain anime kin nan yana ruguza ma yara ta yara aqidar su, domin mafi yawancin desain anime kin nan zaka ga suna hitowa ne da kasashen Turawa. Su kuma kasashen Turawa mun san da cewa ga aqidar su, mafi yawanci aqidar su Allah uku ne, wasu aqidar su ma babu Allah kwata-kwata, wasu aqidar su ma gumaka suke bauta ma. To a cikin desain anime kin nan zasu koya ma yara girmama wannan kroskin da wannan filiskin nasu wanda suke bauta ma. Za a sama yara a cikin kai cewa wannan cross king yana cutarwa ko kuma yana amfanarwa, da kuma koya musu al'amura na sihiri, shine suke ce ma maji. Kaga yaro ya tashi ba abin da yake bi shi dai sai yaga abubuwa wanda suke na dauke hankali, ko abubuwa wanda suke sun saba ma al'ada ta kwakwalwa, dan saboda ya saba ganin su a cikin wannan disan anime kin. Shine wani malami ke bada labarin wani yaro ya ce ma ma'aifinsa, alaysa ash waladun lillahi, wai ash ba dan Allah bane? Tambayar ma'aifinsa ne yake, ash ba dan Allah bane, wane ne ash? Ana wani wasan kwaikwayo ne, wani wasan disan anime ne da ake nuna wani yaro wanda yake yana yin komi. To sai ma'aifin nasa a'a yace, a'a ai Allah shi kadai ne baya rada. Me yasa kai wannan tambayar? Sai yaron yace, dan naga ash yana yin ruwan sama kamar yadda shi ma Allah yana yin ruwan sama. Ai ka ce ruwan sama Allah ke yin su ko? To ash shi ma yana yin ruwan sama, shi yasa nace kenan dan Allah ne. To kun gani disan anime kin yayi tasiri akan yaro, har yana ganin me Allah yana da da. Kinan ku kuna ba da tarbiyya a makaranta, ana ce musu man rabbuka, rabbi Allah, man khalaqaka khalaqani Allah. Alhali kuma wannan disan anime kin yana mi tele, tana mi talabijin, tana mi tana rusa wannan tarbiyyar ta yara ta aqida, wadda kuma aqida ita ce mafi girman abin da ya kamata a ce yaro ya tashi da ita. Domin idan an rasa aqida to an rasa komi, domin ita aqida ita ce ra'sul mal, ma'ana ita ce uwar kudi. Wa idha da'a ra'sul mal da'at al arbah, idan kuma aka rasa uwar kudi ba ma za a yi butun riba ba. Na gaba shine tashwihi suratul mutadayyinin, ma'ana disan anime wataran yana sa ma yara a raina masu sifa ta addini. Domin duk wanda yake kallon da yasan anime kinan ya san da cewa idan za a siffanta mutanen banza, to za a yi suna da game, za a yi su da game, za a yi su akwai wanda ma da rawani ake yin su, da rawani ake yin su, akwai wanda kuma zaka ga ma hamma ana alakanta su da cewa su musulmai ne a cikin disan alimi kin, amma kuma zaka ga an yi su sune masu tsoratar da yara, sune masu cutar da kaza, kina yara su tashi a cikin kansu akan cewa ai don masu game mutanen banza ne, to masu game kuma a cikin su wa aka yi samu su a cikin musulmai, a cikin musulman masu wa suka yi zama da game sune malamai, kina yaro sai ya tashi ya kasance baya ganin darajar malamai dan saboda ya saba a disan alimi wanda ake siffar wanda suke hitowa da irin wannan siffar su ne mutanen banza, su ne azalumai da abin da ya kama da haka. Kuma na gaba shi ne ta'allumil akhlaqi sayyi'a, yara suna iya koyon mummunan ɗabi'a, mummunan ɗabi'a a cikin wannan disan alimi kin, shi yasa wani malami yake cewa idan ka ɗauki misalin Tom Ejiri, an san Tom Ejiri ko wannan Musa da Kusu kin da ake sawa suna gudun shi suna wasanni, yace mafi girman abin da yake koya ma yara shine keta da ramuwar gayya da rishin hakuri da zalunci, mafi girman abin da suke koya ma yara kenan, domin idan kuka Tom Ejiri haka ne ake ba a zaman lahiya, wanga ya cuta ma wanga, wanga ya cuta ma wanga, ce wanga sai ya rama wanga ya ce kaza, to kun gani yaro ya tashi yana ganin wannan shi ma sai kasance bai hakuri duk abin da aka mishi sai ya rama yayi kokarin ka kai yaro dan karami, amma zai samu wani dan abu na cutarwa ya cutar da yaronsa, ya cutar da dan uwansa, wani mai ke da suna malami ke bada labarin wani yaro da iyayensa za su huta za su tai gari, yaron yace yana zuwa sai iyayen suka ce ba za su tai da shi ba, ba za ku tai da ni ba, yace ba za su tai da shi ba, sai yaron yayi hushi suna can cikin gida suna shiri, sai yaron ya huto ya shiga mota ya koma cikin daki, babu wanda ya shiga mota, sai uwaye suka hito sun shirya za su tahiya suka shiga a cikin mota, ana kunna mota sai aka ga wata wuta tana hutowa, danja tana nuna cewa akwai wata matsala, ana diba kasan mota sai aka ga a cikin tsinkayi wata yuka a kasan mota da kuma wata giya an cire wata waya an katse ta da yukar, suna bincikawa sai aka gane shi yaron ne, aka tambaye sa me yasa kai wannan abun, yace dan saboda an ce ba a tahiya da ni, to menene ka so kai, yace a faranci na tayyankewa, menene faranci ne, shine birki, me yake nufi kenan, idan sun shiga motar kenan me yake da suna bayan sun tashi idan an tayi cin birki kenan motar take tsayawa kenan, motar tayi kulikulin kubura da iyayen, da ƙarshe aka tambaye sa ina kaga wannan, yace ya ganshi ne a cikin wani film na disan anime, sai gari disan anime kin, a cikin disan anime kin ne yaga wani yaro yayi ma iyayen shi haka nan, to shi ma shine yayi ma iyayen nasa haka, ga daya da ya halaka iyayen nasa ta dalilin me, ta dalilin disan anime, ta dalilin television, shi yasa wani malami yake cewa idza kana sijnu huwa jami'atul jarima, yace fa inna at-tilfiziyun huwa al-madrasatul i'dadiyyati للانحراف الاحداث, idan ya kasance gidan kaso shine matattara ta mutanen banza, yace to television ita ce makarantar da take koyar da su wannan banzancin wannan munayen dabi'un, kidan dole sai mun kula da yaran mu da abin da suke kallo a bangaren television. Na gaba shine istilabus thaqafa, daga cikin salbiyat na munancin wannan disan anime kin yana amshi ma yara ɗabi'u, ma'ana idan muka ce ɗabi'u al'adu na al'umman mu, ma'ana a cikin disan anime zaka gani al'adun su waye ake nuna, al'adun Turawa, to shine yaro zai tashi al'adun nan da yake gani a cikin wannan telin a cikin wannan talabijin kin su za su rika birge shi, zaka ga yaro yana kyamar sa manyan kaya dan saboda mi a cikin talabijin ya ga irinsa tsaransa kananan kaya suke sawa guyoyi waje da abin da ya kama da haka, zaka ga yarinya tana kyamar sa hijabi tana ganin sa hijabi kawayanci ne, zaka ga yaro yana jin kumiyar ma yayi turanci musamman a birane musamman mu a nan yamai, zaka ga yaro yana ganin kawayanci ne yayi zabarmanci, yaro yana ganin kawayanci ne yayi Hausa, shi sai dai a mishi mi, shi sai dai a mishi Faransai, sai dai a mishi turanci, dan me yasa, dan saboda ya saba a talabijin yana gani wayewa shine ai wancan to kun gani duka wannan mai kira suna sai nuna cewa ashe idan baka damu da cewa shi kallon talabijin ko kuma kallon wannan design anime kin ba yana rusa tarbiyyar yara ya ci karo da addini to kai kokari ka hana ma yaran ka shi dan saboda mai kira suna dan saboda lahiyar ka ko kuma dan saboda addinin ƴaƴan na ko kuma dan saboda lahiyar su idan bai cutar da su ba idan baka damu da ya cutar da su a addinin su ba to ka san da cewa yana cutar da su a lahiyar su ma domin malumai na psychology malumai ilmin nafs sun tabbatar da cewa kallon tele ga yara yana cutar da su cutarwa kamar haka cutarwa ta harko shine isha'atu ma'anil kasli wal la mubala shine ma'ana yana sa ma yara ragwanci duk yaron da yake ya mike suna yake mafi yawan aikin sa shine kallon talabijin in babu yana kwal yana gurin talabijin ma'ana dai ya kasance da yawa daga cikin lokutan sai na a gaban tele talabijin yana sa yaro ya tashi da ragwanci yana sa yaro ya kasance baya damuwa da wasu abubuwa wanda suka shahi karatunsa ko wanda ma suka shahi addininsa zaka ga so da yawa yaro yana bakin talabijin iyayensa suna kiransa yana ji amma sai yake amsawa dan me yasa dan yana kallon wani abu wanda baya so ya wuce sa kenan kaga yaro tun a wannan lokacin ya nuna me abin da yake kallo yayi muhimmanci da waɗannan abubuwan da ake iya nuna masa kenan sai an kiyaye na gaba kuma shine annau musayya yana sa ma yara su rika mummunan kwana shi kwana Allah subhanahu wa ta'ala yake waja'alna al-layla libasa waja'alna nawmakum subata mun sanya muku kwana ya kasance kaman hutu a gare ku to kwana idan ya kasance an yi sa sai dai ba a samu natsuwa a cikin kwanan ba to kwanan ba zai amfani ba ma'ana yayin lokacin da yaro yake kwana zaka ga yana zabure ko yana sabbatu yana dumi a cikin kwanan nasa to wannan kwanan kan ba ya samu natsuwa a cikin sa ne kuma mafi yawanci yara suna yin sa ne suna faɗin abubuwan da suke gani ne a talabijin ko kuma suna mahulkin abin da suke gani a cikin talabijin kinan kun ga wannan talabijin kin wannan ɗan wasu wannan design anime kin zai hana ma yara natsuwa a cikin kwanan su idan kuma an ce ya hana musu natsuwa kenan shine zaka ga yaro zai tashi kwana bai ishe sa ba ya je boko yana angaje ya je makaranta yana angaje dan me dan kwanan da yi bai ishe sa ba wannan shine kenan na gaba shine yana me yake da suna yana sa qasrun nazri aw da'fihi kallon talabijin ga yara yana jawo musu qasrun nazr shine kasance yaro baya iya ganin abin da yake nesa dukun nazar shine shi kuma ya kasance baya gani da kyau yana ganin bishi yana ganin kulu idan yana kallon abu idan kuka lura a shekaru 20 da suka wuce ba za ka taba ganin yaro karami da very corrected ba ma'ana me yake da suna lunette wadda take kara gani ba za ka taba ganin yaro da ita ba wanda za ka gani su ne tsohin masu wanda suka tsoho tugub ko su ba diyawa ba kaɗan ne daga cikin su to amma a wannan zamanin za ka ga ɗan yaro karami ɗan yaro wanda yake bai ma kai makarantar boko ba amma sai an same shi wannan baya gani da kyau me yasa wannan ta kashe mishi idanu wanda nake saye ba ita bace kada masu kallo su ce kai ma haka ne ko a to wannan kenan ba ta yake da suna ba ta ƙarin gani bace wanda na saba da ita ne mushi yawanci tun ina karami ina sawa ko babu ta zan iya ganin komai zan iya karatun komai to mahallu shahidai shi yasa malaman ilmin nafs suke cewa me yake da suna yaro wanda yake kasa ga shekara 3 ba a masu kwata-kwata ya riga kallon talabijin kwata-kwata an gane ko yaro mai shekara wanda yake da kasa ga shekara 3 ba a so kwata-kwata ya kalli talabijin suka ce domin wannan lokacin idanunsa ba su yi kwari ba sosai to wannan hasken da yake kallo na talabijin yana iya tasiri a wajen kashe idanuwan nasa sannan kuma yara wanda suka wuce shekara 3 shekara 5 shekara 6 su ma ba a so su wuce awa 1 zuwa awa 1 da rabi suna kallon talabijin idan suka wuce awa 1 da rabi suna kallon talabijin shi ma to wannan hasken zai yi yawa inda zai kai ga cuta musu kinan dole sai mun kiyaye kenan idan ya kasance ba mu damu da cewa talabijin tana rusa dabi'un yaran mabutu mu san da cewa tana iya ta rusa meke da suna lahiyar su kallon talabijin na wannan ɗan wacu-wacu kin ko abin da ya kama da haka yana iya sa ma yara dabi'a ta su tashi da tsoro dabi'a ta mi dabi'a ta tsoro shine wani wani ma'aifi ke ba da labari ya tura ɗansa a wajen ya kai masa montar da muka ce montar shine mai ke da suna agogo ya tura ya kai masa agogo a wajen gyara to lokacin da ya tahi sai ko da ya tsinkayi mai gyaran ya tsinkayi sa da ijiya guda an gane ko sai ya komo ya ce bai tahi ya ce lahiya ba ka tahi ya maisa ba ka zuwa ya ce ai ya ga mai gyaran mantokin nan ijiya guda ke gare sa tun yana da ijiya guda mai ya gani a cikin talabijin mafi yawancin wanda suke da ijiya guda masahirta ne mafi yawancin wanda suke da ijiya guda maji ke gare su cutarwa suke yi duk da ke kallon talabijin ya san da cewa mafi yawanci idan za a nuno masu sihiri za ka ga an yi su ba su da ijiya guda za ka ga an yi su guragu ba hannu guda ko kuma ba ƙafa guda to kun gani tun a wannan lokacin yaro sai ya tashi da aƙidar duk mai nakasa mai cutarwa ne kenan zai rika tsoronsa da abin da ya kama da haka da uwa dai na da kyau musan da cewa talabijin babban makami ne da turawa suke bi don saboda su rusa tarbiyyar ƴaƴanmu inda fata a ƙasashen turai akwai wasu daga cikin wasan kwaikwayo irin wannan wasan da sai an yi miki da aka hana sa su ma kwata-kwata don saboda suna koya ma yara ta'addanci a watanni da suka gabata a ƙasar Amurka an samu su yara ƙanana wanda suka samu bindigogi abinda suke shine sai su labe suna halbin mutane sai da su kashe mutane da yawa da kyat aka gano yaran da aka bincika yaran ina suka gano wannan ina suka koyi wannan sun koyi sane a cikin tele a cikin talabijin kenan wannan shine kenan ina da kyau a rika sara ana dubin bakin gatari idan muka ce talabijin ba muna da kwata-kwata ba a hana ma yara kallo babu lahi ana iya bar su kalla amma a sa da sharuɗa sharuɗi na farko shine a guji sa musu dukkanin wasannin kwaikwayon da za su iya rusa musu tarbiyya na gaba shine a huta musu ga lokacin da za su zan kallon ba duk lokacin da suka tashi za su kallon talabijin kin ba sannan inda dama iyaye su zamana lokacin da yaran suke kallo suna kallo tare da su idan aka ga nuno wani abu wanda yake yana da tasiri akan tarbiyyar sai a ce musu kun ga wannan bai dace ba an nuno wani abu wanda bai dace ba na ba sai ran ga sai a huta da abin da ya kama da haka idan wataran idan ka hana ma yaro kallon talabijin kwata-kwata yakan iya ya je a wasu gidajen abokai wurin kallo to amma idan ya kasance dai yana dan kallo wataran san ba a rasa ba babu lahi kenan dai sai a rika sara ana dubin bakin gatari Allah ya shirya muna meke da suna yaran mu akan tarbiyya wurin take ita ce mafi daidai anan gan maliki cewa tahsinul baiti bil qur'ani wal azkari was salati fihi ma'ana kare gida yima gida garkuwa da al qur'ani da kuma al azkar ana su ne zikirai zikiri da aka ce zikiri shine subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim misali was salati fihi da kuma salla a cikin gidan sibina al'umuri al-mu'ina ala tarbiyyati al-abna yana ɗaya daga cikin al'amurra wanda suke taimakawa a wajen tarbiyyar yara tahsinul baiti bil qur'ani wal azkar kenan kare gida ko kuma sama gida garkuwa da al-qur'ani da kuma zikirai was salatu fihi da kuma salla a cikin gidan fa inna tilawatal qur'an dubi shi karatun alqur'ani laha atharun azim yana da tasiri mai girma fi tahsinil bait a wajen kare gida min ash-shayatin daga shaytanu wa dukhulul mala'ika da kuma shigar mala'iku wa nuzulir rahma da sabkar rahama was sakina da natsuwa was sa'ada da sa'ada shine ma'ana farin ciki war raha da kuma hutu ala ahli albayti ga mutanen gida wa kadhalika zikrullah haka kuma shi ma ambaton Allah madaukakin sarki wannan shine kenan sai mala yace wa min aladillati ala dalika yana daga cikin dalilin da yake nuna haka dalilin da suke nuna cewa zikiri da ambaton Allah madaukakin sarki yana jawo albarka da kuma rashi dindo a cikin gida hadisi abi huraira hadisin abi huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa zalla sida da aminci Allah suka tabbata a gare shi yace la taj'alu buyutakum maqabira kada ku sanya gidajenku su zamanto kawan makabarta inna ash-shaytana yanfiru ko yafiru lalle shaydan yana gudu min al-bayt alladhi tuqra'u fihi surat al-baqara yana gudun gidan da ake karatun suratul baqara a cikin gidansa a cikin gidan ana shaydan yana gudun gidan da ake karatun suratul baqara yana daga cikin abin da yasa suratul baqara take da wannan mai kira suna take da wannan falalar ta karhinta sosai wajen karatu wajen korar shaydanu hiye da sauran soyayi na alqur'ani shine yazo a hadisi wataran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa Abu Huraira kula da zakka ta kunu ana zakatul fitr wanda ake hidarwa a lokacin asirin Ramadan a ƙarshen wata da aka tara zakar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa Abu Huraira ya tsare zakar ya tsare ta wannan shike gadin ta wataran Abu Huraira rana ta farko Abu Huraira yana kwance sai ya ga wani tsoho ya zo da dan buhu a wajen dukiyar yana kwasa sai ya kyalisa sai da ya kwashi abin da zai kwasa ya aza saman bai zai tahiya sai Abu Huraira ya tare sai ya rike sa yace la arfa annaka ila rasulillah da ya tare sai tsohon ya fara bashi hakuri yace Allah kai hakuri ni mutum ne mai iyali kaza da kaza ina da iyali da shi yasa nazo nayi wannan dan saboda in kai musu abin da za su ci yace mustaba matsala kaka sake komowa yace to bazan komo ba na maka alƙawari ya tahi sahiya na wayewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Huraira ma fa'ala asiruka albariha ya kai da mutum na wanda ka kama ashe da dare Abu Huraira ya mamaki ya akai manzo Allah ya san da wannan ko da yake ya san da cewa ai Allah madaukakin sarki kan iya sanar da shi sai ya ga manzo Allah ya ga abin da yace ya ce mini ba zai ƙara komowa ba sai manzo Allah ya ce masallaya sayyarje zai komo yace to tunda yace tun dai manzo Allah ya ce mini zai komo Abu Huraira ya ce tabbas ko zai komo Abu Huraira yana kwance kuma da daren nan sai ga mutum nan ya komo ya diba sai dai aza akan bai zai tahiya Abu Huraira ya damke sa yace ba ka ce mini je ba za ka komo ba to zan kai ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta bashi hakuri har da kuka da sauransu ya saka ma Abu Huraira tausayi kusan mumuni Rabi'a sa akwai tausayi sai ya kyale sai ya tahi a lokacin da ya tahi sai ya tawayi manzon Allah ya ce ma fa'alta bi asirikal ams bariha ya kai da wanda ka kama jiya sai ai ga yanda yace mini sai manzon Allah ya ce ai zai komo kariya yake zai komo sai a rana ta uku Abu Huraira ya kudurta cewa yau ko bazan yarda ba sai na kawo shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanci sai gashi ya zo ya cika buhu yana ta zuba ya dora akan bai zai tahiya sai Abu Huraira ya rike shi yace masa to ba ka ce ba za ka komo ba yace sai ba har ba shi hakuri yace yau ƙarya kake ko idanunka zaka zazzage sai na kai ka wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ka kyale ni zan ga maka wani abu wanda idan ka rike shi to Allah zai raba ka da shaydanu yace menene wannan abun yace idan ka zo kwanciya ka karanta wannan surar wannan ayar sai karanta masa ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن كرن تونا الدعاء شيئا بزي تبع بزي كسان شيكا با تناغودي kina anan Abu Hurairah sai ya kyale shi dan saboda ya amfana da shi wani abu shi dan ya tai sai wannan mutumin ya tai sai yana wayewa sai manzo Allah ya ce ya ko kashi da kai da mutumin ka na jiya sai ya ma'aikin Allah ai ya gaya mini wata magana ya ce mini in na zo kwanciya in dai na karanta wannan ayar to shi dan ba zai taba kusanta ta ba a wannan lokacin sai manzo Allah ya ce sadaqaka wa huwa kafubun ya fada maka gaskiya amma shi makareci ne. To kun ga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya tabbatar da me ya tabbatar da cewa tabbas karatun suratul karatun ayatul kursi wanda take a cikin suratul baqara yana taimakawa akan korar shi da mu kuma kun gani wanda ya fadi wannan wane ne shine shedanin da kansa yami ya gai wannan kinan wa shahida shahidun min ahliha ko yana suratul baqara ayatul kursi ba ta tantama domin tabbacinta ya zo daga wanda su take cutarwa kin da ƙarshe manzo Allah ya ce masa ka san da wa kake magana kwana biyu ta yake masa ai shedani ne da aka ce shedani ba ana nufin iblis kin ba domin shi iblis shi kamar sarkin ne na gaba ɗai yana akan karagarsa to daga can ne yake turo da mai gida suna kamar da yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaytana la yadau arshahu ala alma'i kuma ya ba su saraya shi dan ya ka aza karagarsa akan ruwa da karagartarsa tana akan ruwa to daga can ne yake turo da mai da suna masu yi masa hidima ma'ana kananan shedanu wanda su suke kula da batar da mutane da abin da ya kama da haka kenan anan tabbaci daga shedan da kansa akan cewa mi ayatul kursi tana wannan kenan yana da kyau a ce ai kokari a kula a zan karantawa a gida kuma a zan karanta ma yara su ba su iya karanta ba a zan tofa musu kuma ayatul kursi tana ɗaya daga cikin surorin da ya dace a ce kowanne yaro an koya mishi ya iya ta tun yana ɗan ƙarami shi yasa a makarantar mu yana ɗaya daga cikin dubara da muka ɗauka kowace rana idan muka zo kamin a tashi sai yara sun karanta falaki qul huwallahu falaq da nas da ayatul kursi dan saboda su iyata kamar yanda suka iya mi kamar yanda suka iya magana da bakin su ta zamanto musu jiki kuma ta kasance kariya a gare su a cikin wannan ini gaba daya ina ba malumin makarantar ne shawara ta arika isa yara suna karanta wannan surorin a duk lokacin da za su tashi daga makaranta dan ta zamanto kariya a gare su insha Allah. Maliki cewa wa an jabir radiyallahu anhu an karbo daga Jabir Allah ya dade shi kale yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sai na da aminci Allah subhanahu wa ta'ala a gare shi yana cewa idza dakhala ar-rajulu baytahu idan mutun ya shiga a gidansa fa zakara Allah inda dukhulihi sai ya ambaci Allah a lokacin da zai shiga a cikin gidan ya ambaci Allah anan me ake nufi shine karanta addu'a shiga ko bismillahi wa najna wa bismillah kharajna wa ala allah rabbana tawakkalna wannan ita ce ma'ana wa fa zakara allah ya ambaci allah lokacin da zai shiga wa inda ta'amihi kuma ya ambaci allah a lokacin da zai ci abinci ma'ana yace bismillah qala ash-shaytan shaydan zai ce la mabita lakum babu wurin kwanciya a gare ku wala asha asannin kun babu wurin cin abinci a gare ku abinci al-asha shine abinci na dare وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله idan ya shiga bai ambaci sunan Allah ba a lokacin da zai shiga qala ash-shaytanu shaydan zai ce adraktumul mabita kun samu wurin kwanciya wa idza lam yadhkur Allah inda ta'amihi idan kun bai ambaci Allah ba a lokacin da zai ci abinci qala sai ya ce adraktumul mabita kun samu wurin kwanciya wal asha'a da wurin cin abinci rawahu muslim ya rawaito wannan hadisin Jabir yake cewa yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya shiga a gidansa lokacin da mutum ya dawo zai shiga a gida sai ya karanta addu'ar shiga gida bismillah walajna da sunan Allah muka shiga ko za mu shiga wa bismillah kharajna kuma dama da sunan Allah muka huta wa ala Allah rabbana tawakkalna kuma akan Allah ubangijin mu ne muka dogara to kana fadin wannan dama lokacin da ka zo shiga zaka bi shedan zai biyo ka zaka zo ta shiga sai ya ce maka sai ya ce me ke da suna la mabita babu wurin kwana idan kuma ka shiga a cikin gida ya zamanto akwai wasu shedanu a cikin gidan da akwai wanda ba kai kadai ka shigo a cikin gida ba kina akwai wanda tana yiwa sun shiga kenan shi dai wanda kai zaka shigo tare da shi ya koma idan aka kawo abinci za a ci ka ce bismillah ka fara cin abincin nan shikenan sai shedan ya ce la mabita lakum wala asha babu wurin kwanciya a gare ku sannan kuma babu wurin cin abinci kenan su shedanin da suka riga suka shigo shikenan sai dai su kwana da yunwa ko dai ko kuma in sun rasa abincin su bar gida kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutun ya shiga zai shiga gida bai addu'a ta shiga gida ba sai shedan ya ce adraktumul mabit yanzu dai kuna da wurin kwanciya kun samu lamunin ga inda za ku kwana aka kawo abinci aka fara ci ba ai bismillah ba sai ya ce adraktumul mabit wal asha kun samu wurin cin abinci kuma kun samu wurin kwanciya an gane da kyau ko a takaice wannan hadisi me yake nuna muna ashe na daga cikin garkuwa ga gida kai mai gida ko kuma ke uwar gida ku yara idan za ku shiga ku riƙe wannan addu'a za ta kasance daga kai ce daga shedanu wanda za su yi shigo a cikin gidan sannan kuma kula da bismillah a wajen mi a wajen cin abinci da ina tsammani ba a manta ba a wancan satin mun yi bayani muhimmancin cewa bismillah a wajen cin abinci na farko yana hana shedanu su ci abincin a wata rana an kawo abinci a cikin babban tire ana ga cin abincin sai ga wani mutum wani bakawai ya zo yana zakuwa yana sa hannu loma ɗaya loma biyu sai abincin ya kare ba wanda ya koshi sai manzo Allah ya ce amma innahu law zakara Allah lakafaku da a ce wannan na ƙarshen da ya zo ya ce bismillah da abincin ya ishe ku tukuna kun ga wannan sai na cewa rashin yin bismillah a cikin abinci yana mi yana sanya albarkar abincin ta huta na gaba kuma an kawo abinci sai aka yi daidai akwai mai kiri suna akwai wani shi ma bakawai wanda ba su san harkar addini ba baƙin shiga addini kamin a fara cin abinci an ta yi za a farawa sai shi wannan ya ta yi zura hannu a wata riwayarwa wata yarinya ce haka sai ta yi ta zura hannu sai manzo Allah ya rike hannu ya ce yanzu haka hannun nan rike da nake da ita a cikin hannunta akwai hannun shedan ya ta yi halatta abincin naku da ta hanyarta a wannan lokacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ya koya masa yin bismillah a wajen cin abinci da a takaice yana da kyau wannan askarkin na ladubba na shiga gida da kuma askar na ladubba na cin abinci a koya ma yara ku manya ku yi sannan su ma yara su yi kamar yadda muka faɗi ba za ku taɓa koya ma yaranku wannan ba sai in kuna yi tare da su za ka shigo gida tare da ɗanka lokacin da aka zo bakin ƙofa sai ka ce masa to kayi addu'a shiga gida ce a ban yi ba to e bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbana tawakkalna sai ku shiga wannan in kai haka yaro in Allah ya so shi ma zai tashi da wannan ɗabi'ar kuma sabawa da yin ta shi zai sa wata ran idan ka manta dalilin shi Allah madaukakin sarki ya kare muku da shedan domin shi muhimmancin dawama akan ibada shine a duk lokacin da ka samu wani uzuri baka yi ba to Allah zai baka ladar kaman kai kamar yadda malumi suke cewa al-ma'dhur ma'jur ma'ana wanda yake da uzuri ma'ana ya saba yin wata ibada sai wani uzuri ya hana masa yi to za a bashi ladar kaman yayi kenan domin ita addu'a ta shiga gida daga cikin muhimmancin ta idan kai zaka samu fa'idodi kamar haka na farko kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu ladar sunna ta koyi da manzon Allah na biyu sannan rigakafi ne ko a gare ku wanda kuke yin addu'a ma'ana rigakafi ne gare ku daga wa daga shedannu bayan wannan kuma idan kai ibada kai kida zaka samu lada akan wannan wannan shine kenan insha Allah muna fatan Allah madaukakin sarki ya kare mu da gidajen mu daga shedannu ayi kokari a aiki da wannan nasihohin da muka gai wanda idan aka yi liki so in Allah ya so Allah zai kare mu na gidajen mu daga shedannu da yawa daga cikin uwaye zaka ga suna kokin diyansu suna zabura a cikin bacci ko din suna yawan kuka wanda duka irin wannan kuma alamu ne na mina iskoki a cikin gida wanda idan aka yi riko da wannan askar kin za su kasance rigakafi dama addu'a uhisnul abd ma'ana ita addu'a makami ne rigakafi ne garkuwa ne ga bawa mumuni inda muka samu daidai a wannan lokaci inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah
za mu
ko da a guda ne zamu ta yin ba kusa kare yayi na ba da yawa ya kare